من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومن شاجر غوث رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم جفار الدبور الأديه إلى 40 دقوة جنة كما شاشدة غوث غدو ميلادية دبور إلى 20 دقوة في غورة كاركتن منا تفسير القرآن المجرمة منا كم تفسير سورة النساء آجية mun fara tafsirin aya ta 92 kuma lokaci ya ci mana da aka yi da idan Allah akan ta zamu tashi fatan mu dai ubangiji ta'ala ya ba mu ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimta daidai da kuma aikata daidai. Bismillah.
كان يؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا، ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه مؤمنا
سبحانه وتعالى وما كان للمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا بايا المؤمن يكشي مؤمن الا خطا في تهني كسر ومن قتل مؤمنا خطا دون دي كشي مؤمن تهني كسر فتار رقبه المؤمن يا انت باوا مؤمن كوكما بيوا مؤمنا وديه مسلمه الى اهله ya kuma miƙa diyya zuwa ga iyalan wanda aka kashe din illa an yasaddaqu sai dai idan sun yi sadaka fa in kana min qaumin adunil lakum idan ya kasance wanda aka kashe din daga mutane ne wanda abokan gaba ku ne na yaki wa huwa mu'minun amma kuma shi yana mu'mini fa tahriru raqabatin mu'mina to sai a enta bawa mu'mini ko baiwa mu'mina وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق إذا كوي كازنتي daga mutane ne da zama akwai yarjejeniya a tsakanin ku da su ta zaman lafiya fadiyatun musallamatun ila ahlihi sai abada diya abar mikawa zuwa ga iyalansa wa tahriru raqabatin mu'mina kuma yan tabawa mu'mini ko baiwa mu'mina faman lam yajid wanda bai samu ba fa siyamu sha'raini fi azuntuwatan ni guda biyu mutatabi'aini majiranta tawbatan min Allah wannan kuma tuba ne daga Allah wa kana Allah aliman hakima hakika Allah ta'ala ya kamce masani gwani mai hikima a cikin al'amuransa waman yaqtul mu'minan muta'ammidan wanda kashe mu'mini da gangan fajaza'uhu jahannamu sakamakon sa shine jahannama khalidan fiha yana mai dawama a cikin ta wa ghadiballahu alayhi Allah ya fishi da shi wala anahu ya la'ance shi wa adda lahu azaban azima yi masa tanadin wata azaba mai girma ubangi subhanahu wata'ala yana fadar alaka take tsakanin mu'mini da mu'mini to baya ga mu'mini bai kamata ga mu'mini ba ya zama ya kace dan uwanta mu'mini saboda abin da yake tsakanin mu'mini na ɗan uwantaka ta imani innamal mu'minuna ikhwa wannan ɗan uwantaka ta imani ita take haifar da soyayyar juna tsakanin masu imani take haifar da jin kai tsakanin mu'mini da ɗan uwansa mu'mini wannan soyayyar da jin kan kaga tana kishiyar adawa maimakon ya kashe shi zuwa da abubuwa ne da za su raya shi isa ubangiji ta'ala yake bai kasance ga mu'mini ba ya zama ya kashe dan uwansa mu'mini isa kamar yadda muka fara bayani a jiya manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗi hadisai masu dama manzon Allah yana faɗi irin narku da irin haramci da yake na kashe mu'mini wanda mun ka kawo irin hadisan a jiya ba sai mun ta so ba haka baya kamata ba zai yi ba mu'mini in dai yana da cikakken imani sa ya kashe mu'mini sai Allah ya ce illa faɓa an sai ta hanyar kuskure wanda shi kuma an san kuskure mutum yana yin sa ne ba da niyyarsa ba ba da sarrafa ba amma da gangan mutumin da yake da imani cikakke to ba zai iya kashe dan uwansa mu'mini ba ubangiji ta'ala duk da cewa a harka ta kuskure abinda mutum yayi na kuskure ubangiji ta'ala baya kama shi da laifi amma duk da haka saboda muni na kisan kai saboda kuma girman rai na mumini duk da haka amma duk da kuskure ne sai ubangiji ta'ala ya sanya wa kisan din kafara Allah ta'ala ya ce illa qaban sai ta yi kuskure sai to man qatala mu'minan qaban duk wanda ya kashe mumini ta hanyar kuskure din sai Allah ya sa maka kafara ce fa taru ba qabatin mu'mina sai enta bawa mumini dan arqaba anan zai ake sawa'un namiji ne ko mace ne amma dai ya zamo mu'mini ne yana da imani wannan kenan wa'annan abubuwan guda biyu wajibi ne kenan akan duk wanda ya kisa kisa da kuskure abu na farko wannan kafara din saboda girman al'amarin kisan kai duk da cewa na kuskure ne abu na biyu kuma shine yanta wuya yanta bawa mu'mini ko kuma baiwa mushrike mu'mina a cewa a yanta bawa ko a yanta baiwa wannan ke nuna cewa bawan ko baiwar dole ya zama lafiyayye wanda zai iya tasarrufi zai iya yin aiki domin bawan da dama yake hannunka baya iya maka komai to wannan ya yanta shi dama abin da kake bukata kenan saka a kafara ba za ka ji wani abu tare da kai ba sannan kuma da aka ce a yanta shi ana nufin a bashi dama ya zama cikakken ɗa ya yi tasarrufi a rayuwarsa ya nema kansa abin da zai rayu da shi kaga a lokacin da yake kuma mara lafiya ne yanzu a kyale shi a ƙarƙashin bauta ya fi masa alkhairi akan a ce a yanta shi dan idan an kyale shi a ƙarƙashin bauta Allah kalla dai zai samu abin da zai rayu da shi amma idan aka yanta shi saboda ba shi da lafiya ba zai iya nema kansa abin da zai rayuwa da shi ba shi yasa al-allama isi da yace mujarradin kawaicewa fatahar ruqabatin yace wannan ke nuna cewa kenan bawa lafiyayye wanda babu aibi tare da shi sannan kuma dole ya zama mu'mini bawan idan bai wace ya zama mumina to anan wasu malaman suka ce bawan ba zai wa'anta bawan da yake karami ba suka ce sai wanda ya zama ya riga ya girma ya kai matsayi ainihin ya kai matsayi na cikakken mutum wanda imanin shi ya zama gaggataccen imani wannan shine ra'ayin a wasu malamai a an rawaito irin wannan ra'ayin daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yarda haka nan Imam Sha'bi da Ibrahim al-Naqai da al-Hakam al-Basri suna cewa la yadu sayura ta kuna qatilan al-imani suna cewa a wajen kafara din dan karamin yaro baya isuwa har sai ya kasance wanda ya nufi imani ya san menene imani. Wani kuma shine ra'ayin Qatada ibn da'am al-Sadusi, amma cikin maluma suna ganin cewa ko da karami ne in dai iyayensa mu'mine ne to zai dauki hukuncin iyayensa ne, haka za a iya yin tashi. Wannan shine ikhtiyar ibn Jarir al-Tabari a cikin tafsirinsa, yana cewa in kana mauludan baina abwayin muslimaina ajza'a, yana cewa ko da abun haihuwa ne tsakanin iyayensa guda biyu musulmi yace ajza'a to ya isa, ma'ana ya isa a wajen yanci, idan aka yanta shi to kafara ta yi. To wannan kuma shine abin da jumhurin malamai suke kai, cewa diyan da ya kasance musulmi ne to ya halatta ya inganta za a yi kafarar shi, sawan karami ne ko kuma babba ne. Suna yin hujja da hadisin da Imam Ahmad ya fitar da shi cikin musnad dinsa a tayar Abdurrazzaq As-San'ani, shi kuma daga Ma'amar, shi kuma daga Imam Zuhri, shi kuma daga Abdullahi dan Abdullahi, shi kuma yace daga wani mutum daga cikin mutanen Madina, cewa daga wani mutum daga mutanen Madina wannan ba zai cutar da hadisin ba, saboda mutum daga mutanen Madina sahabi ne, ita kuma jahilcin sahabi yana ba a san kowa ne ne shi ba, to wannan ba ya cutar da hadisi, la'anna sahabata kulluhum ulul, saboda sahabban manzon Allah baki ɗayan su a galayi Allah ta'ala ya adalcin da su. Ubangiji ta'ala ya ce radiyallahu anhum wa radu'an, kisa dan a isnadin hadisi an zarsa sahabi wane ne, in dai an tabbatar sahabi ne to wannan ba zai cutar da hadisi ba. Sai ya cewa ya zo da wata baiwa baka, sai ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, inna alayya raqabatan mu'mina, ya manzon Allah akwai yan tabaiwa mu'mina a kaina, yace fa in kunta tara hadhihi mu'mina atiqha, ya zo da ita karama ce, ya manzon Allah idan kana ganin wannan mu'mina ce to ya manzan Allah zan yanta ta. Sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace da ita, atashhadina Allah ilaha illallah, kin sheda cewa babu abun bauta da cancanta da gaskiya sai Allah? Qala na'am, kinci. Sai manzan Allah yace atashhadina anni rasulullah, kin sheda cewa ni manzan Allah ne? Qala na'am, sai tace eh. Sai manzan Allah yace atu'minu bil ba'd ba'da al mawt, kin yi imani da tashi bayan mutuwa? Qalan na'am, sai tace eh. Sai manzo Allah ce a tinha, sai manzo Allah ce kai tata. Wannan hadisin isnadin sa ingantaccen isnadi, hadisi ne ingantacce tabbataccen hadisi, to kaga wannan ke nuna cewa karama za a iya yin tata. Haka nan hadisin da Imam Malik ya fitar da shi, haka nan Imam Muslim ya fitar da hadisin, haka nan Imam Ahmad dukkanin sun fitar da hadisin, Abu Dauda da Nasa'i sun fitar da hadisin, shararran hadisi. Hadisin Muawiyah ibn al-Hakam, Allah ya kara masa yadda, wanda ka ga yin bari bai wasa, shi kuma da yazo yayin ne shi manzon Allah bai hantare shi ba, manzon Allah bai zage shi ba, manzon Allah bai masa komai ba, wannan yasa yazo da baiwar tunda karma ce ta yazo da ita gurin manzon Allah, cewa ya manzon Allah yanta ta ya zama kafaran barin da ne mata, tunda a hadisin cewa kai jariya, to sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da ita, aina Allah, ina Allah yake? Qala fi samai, sai ce Allah yana sama. Haka wannan ce cikakken raƙi da musulmi, wal qahiru fawqa ibadi amintum man fi samai, nasu shi da dama wasu suna nuna Allah na sama, wasu sai Allah ya al'ari iswai ala arshi, wasu nasoshin su nuna fawqiyar Allah, wasu nasoshin su nuna su'udi, ilaihi yas'alu kalimu tayyibu wal amalu salihu rafa'u, wasu su nuna uruji ta'arijul malaikatu war ruhu ilaihi fi yawmin, wasu kuma su nuna saukar abu daga sama da yana saukuwa da gurin Allah, duk wanda ke cewa ubangi ta'ala yana sama. Da shi sa manzo Allah yake mata aina Allah, ina Allah yake? Qala sai yake fi samai, Allah yana sama. In aka ce yana sama ba ana nufin yana cikin sama ba, ta'ala Allahu an zalika ulwal kabira, ma'ana dukkanin halitta Allah tana kasan Allah, Allah yana saman ta, shine fara Allah huwal qahiru fawqa ibadihi subhanahu wa ta'ala. Sai manzo Allah yace da ita, man ana, ni kuma wane ne ni? Sai tace rasulullah, kai manzan Allah ne. Sai manzo Allah ce a'tikha fa innaha mu'mina, sai manzo Allah ce yanta ta mu'mina ce to kaga wannan ke nuna cewa baiwa din ko bawa din dai musulmi ne ko da karami ne to za a yanta shi to Allah ta'ala ya ce fataru wa qad ba'a fataru wa qabatu mu'mina a yanta baiwa mu'mina sannan wa'annan hadisan da muka kawo guda biyu kamar yadda ayat ta kawo sun nuna cewa kuma bawun ko baiwar ba za a yanta wanda yake kafiri ba dole sai mu'mini wanda ya imani da Allah yayin imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kamar yadda nassin haka ya faɗa fataru raqabatin mu'mina ha kuma wa'annan hadisan na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kawo su ma sun nuna cewa bawan dole sai ya zama mu'mini sai Allah ta'ala ce wadiyatun musallamatun ila ahli da diya kuma musallamatun ila ahli da za a miƙa ta zuwa ga iyalan mamacin ahlihi anan ay warasatihi magadansa wanda idan ya mutu ya bar wani abu na dukiya za su gada to idan aka kashe shi ma kisa na kuskure to shi ita ma diyarsa to su za a miƙawa darba ta a matsayin gado ubangiji ta'ala yayi wannan ne jabarar liqulubihim dan ubangiji ta'ala ya karfafa zuciyarsu saboda rasa dan uwansu da suka yi ko rasa wani jigo da suka yi me yake a kyale su aka zuciyarsu da rauni sai Allah ta'ala ya hukunta a basu diya domin a karfafa zuciyarsu wadiyatun musallamatun ila ahlihi kaga wannan ke nuna cewa idan mutum yayi kisa na kuskure to zai bayar da diya zai bayar da diya diya din wasu na cewa za a bada shi ne akmas wasu na cewa za a bada ita ba za a bada ita arba raquman kaso hudu wasu kuma suna gani za a bada dinari amma abinda nassi ya fi zuwa da shi wanda ya fi kamata kiyasi ya kansa shine raquma amma suna gani idan ba za a bada raƙumi za a bada dinari dubu wanda a yanzu biya din suna ji ta kai wajen miliyan 70 da wani abu biyar rai kuma ita halatta ya miƙa ta zuwa ga iyalansa zai zama an ƙarfafi zuciya sannan wanda da ijma'in malamai da ijma'i babu saɓani idan mutum yayi kisa na kuskure da ijma'i babu saɓani biya din ba shi yake biya ba aƙila ɗinsa ne yake biya aƙila ne ke biya idan ake aƙila su ne a asibansa yan uwansa na kusa wanda za su asibai irin ɓangaren uba ɗin nan to su ne wanda za su biya diya haka ubangiji ta'ala ya shar'anta saboda mai kusan da ya yi na kuskure ne to yan uwansa sai zo su taimaka masa wajen ya biya wannan diya ɗin ba za a bashi shi kaɗai ba saboda tausayawa ta Allah subhanahu wa ta'ala wannan bil ijma'i babu saɓani saɓanin kisa na ganganci a kisa na ganganci in sun ya ce mutum zai biya diya to shi zai biya diyarsa da kanta amma ta kuskure gaba ɗaya dangi ne suke haɗuwa su biya wannan kuma akwai cikakken hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala wanda a gaban Allah da za mu ji wata cikakken hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala kuma banda ijma'i na malamai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara zuwa ga haka hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda yana cikin sahihaini manzon Allah yake Abu Huraira yake cewa iftatar timra'atani min huzailin mata ne guda biyu da kabilar Huzail suka yi fada faramat idahu bal ukra bi hajaran faqatalta sai daya ta jefa daya da dutse sai ta kashe ta wannan shi yake cewa shibul am kisan da ya kama da kisan ganganci amma ba na ganganci bane tunda al'asalin daukan dutsen ta jefe ta da ganganci ta yi ko da kuskure da ganganci alaysa kadhalik to amma a al'ada a jefe mutum da dutse zai mutu to ka kuma ta ɓangaren da ta mutu ya zama mai kenan kuskure sai ake cewa shibul amr daga irin wannan ba a cewa za a kashe mutum diya ake biya shi ma amma ana gallaza diya ɗin fiye da diyar kisan kuskure to ta jefe ta dutse sai ta kashe ta ta kashe abin da yake cikinta to shi ne sai kai ƙara gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya hukunci cewa diyar dan cikin gurrata abdin awamati sai a bada bawa mai daraja mai tsada ko baiwa shine diya ta mai dan cikin da aka yi sai ya hukunci cewa diyar matar yana kan aƙilarta danginta su za su biya diyar ta mai ta wacce matar da aka yi kaga wannan nassi ne za ka yi ilhaƙin sa da kisa na kuskure idan har a kisan da ya zama shibul amdi wanda akwai dan wani alama ta ganganci a ciki diyarsa an ce aƙila ce za su biya to kaga yana ga kisan da ya zama kisan na kuskure kaga min babu aula a ce akila ne za su biya haka wajen kisa na kuskure akila su ne suke biya haka nan idan aka kisa na kuskure ko da misali a wajen yaƙi ne ko wata sariya da shugaba ya aika ko wani komanda ko kuma shi shugaban sai wani kisa na kuskure to ba za a kyale ran a haka ba dole a biya wannan diya din a cikin baitul malin musulmi kamar abin da ya faru hadisi Abdullahi dan Umar Allah ya kara masa yadda a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura Khalid bin Walid Allah ya kara masa yadda zuwa Bani Khuzaimah ya kira su zuwa ga addinin musulunci to su ba su iya cewa aslamna ba saboda ba cikakkun laraba ba ne da aka sai suka dinga cewa saba'ana saba'ana kaga saba'ana kamar mun karkace kenan mun karkace su kuma abin da suke nufi sun karkata sun bar wancan addinin sun karba addinin musulunci to Khalid bin Walid bai gane ba zaka Khalid bin Walid sai ya dinga kashe su sai labari ya isa wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to shine manzon Allah ya daga hannunsa yana cewa Allahumma inni ubarru ilayka mimma sana Khalid Allah ina bara'a a gare ka ina kubuta daga abin da Khalid ya aikata ba da izini na bane ba da sawata bane shine manzon Allah ya tura Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya biya diyar wanda aka kashe din kuma ya biya dukiyar su da ainihin aka faffata musu kaga wannan ke nuna cewa a kisa da kuskure ga shugaba ko kuma na'ibin shugaba ko ne shugaba ya wakilta to shi ba dole za a biya diyar sa sai a biya ta a bisa imani haka nan da za a samu mutum a tsakanin unguwar su mutane wanda kuma akwai gaba tsakanin su da wa'annan din sai suka yi da'awar cewa wa'annan sai ya kashe babu kuma shaida sai aka zo aka yi kasama aka nemi su rantse to hansu suka ƙi rantsewa to su wa'annan mutanen garin sai su rantse din to duk da haka ba zai rantsa ba zai tafi a banza ba kamar yadda manzon Allah ya a hadisin a Uwaisa da Muhayisa kaga sai manzon Allah ya biya diyar a cikin baitul mali to wannan ke nuna ma da rainan mumini baya tafiya a banza ba za a kashe musulmi zai zama ya tafi a banza ba kawadi ko babu diya babu wannan a cikin musulunci saboda girma na ran mumini da darajar tare na mumini da haka Allah ta lace a miƙa musu diya ko a bada diya musallamsu ila ahadihi a miƙa ta zuwa ga iyalan mamacin masu gadansa sai Allah ce illa an yi saddaku sai dai idan sun sadaka a nan abin da ake nufi sadaka ma'ana sai dai idan sun yafi wannan ambaton yafiyar da sadaka malamai suka ce wannan ke nuna cewa ana so a yafiyar kenan domin an sani cewa a shari'a ana son a yi sadaka to sai Allah ya kira yafiyar da sadaka ma'ana sai dai idan sun yafi to idan suka yafe to yanzu bai wajaba a masa diyya ba shikenan sun yafe sun samu cikakken ladansa a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to wannan kaya kamar akwai zaburarwa wajen a yi yafiya din musamman a gurin da aka san idan an yafiya din za ta yi amfani don mu yanzu inda muke rayuwa ana kashe-kashen da ake ce musu na kuskure to amma an ka kalle su a hankali akwai ganganci a ciki wannan ya kamata a dinga karɓar diyyar sai a daina ba za ka wanda bai cancanta ya tuƙa ba sai ya tuƙa an kera mota an ce akwai man burki da ake zuba ta kai kuma ka kada omo ka zuba da makamancin irin wannan ba ka zo kana tuki ka rage mutum za a ce kuskure na ma idan aka bi a hankali kuskuren kaɗan ne ganganci ya fi yawa shi da ba ka'idar motar ga abin da ake zuba ka zuba omo burki ba zai zuba to sai ubangiji subhanahu wataala ya ce fa in kana min qaumin aduwwin lakum in wanda ya kashe din daga mutane ne wanda aduwwin lakum abokan gaban ku yana ainihin gari ne na kafirai kafiran da ko babu yarjejeniya na tsakanin ku da su akwai yaƙi tsakanin ku da su amma wa huwa minun amma shi mumini ne to anan ma sai Allah ce fataru raqabatin mu'mina to anan ma shi wanda ya kisan sai ya yanta bawa mumini ko kuma baiwa mumina anan ubangiji ta alabe cewa diyatun musallamatun ila ahlihi saboda ni saboda shi kafiri da jininsa da kuma dukiyarsa ba su da ta kima daga shi tun da mumini ne to za a yi kafara ta kashe shi amma ba za a dau dukiya a ba da take kafirai din ba tun da su dukiya a ba su da dukiyarsu ba ta da ta kima daga idan mutum ya zama wanda aka kashe yana cikin kafirai duk da mumini ne to idan aka yi kisa na kuskure kawai za a biya diya ne a za a yi kafara ne ta 'yan tabawa mumini ko bawa mumina amma ba za a biya diya ba sai Allah ya ce wa in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun, idan ku kasance wanda aka ce din daga mutane ne wanda tsakaninku da su akwai yarjejeniya, an yarjejeniya babu yaki, an yi alkawari ko kuma a kafire ne na amana an ba su aminci, to sai da kuskure ya kashe wanda daga cikin su, sai Allah ta'ala ce fadiyatun musallamatun ila ahlihi, to nan za a bada diya a bar miƙa zuwa ga iyalansa, za a bada ta ga magadansa, saboda wani akwai ta kima tare da su saboda sulhu da suka tsakanin su da musulmi. Sai Allah kuma ya ce wa ta'aru raqabatin mu'mina, kuma za a yanta bawa ko baiwa wanda yake mu'min. Bana a wajen diya ɗin ne wasu malaman suka ce za a bada diya ne cikakkiyar diya, wannan shi ne ƙwarin wasu ɗa'ifa ɗin daga cikin malamai. Wasu kuma malaman suka ce a'a, idan kafiri ne duk da akwai da yajina tsakanin ku a kashe shi, a wajen biyan diya ɗin za a biya diya ne ta rabin diyar musulmi. Wannan kuma shi ya fi saboda hadisin Ali bin Abi Talib Allah ya ƙara masa yadda cewa diyar kafiri tana rabin diya ce ta musulmi. Sai Ubangiji Ta'ala tun da shi ya halicce mu ya san irin halin da ya samu, ba kowa Ubangiji Ta'ala ya hore komai da komai ba, to sai Ubangiji Ta'ala ya ce fa mallam ya jin, wanda bai samu baiwa ɗin ba ta hanyar babu kuɗin da za a ce baiwa, dan abin da yake da shi bai wuce buƙatun iyalansa ba da abin da zai rayuwa da shi, ba shi da kuɗin da zai ce baiwa ɗin, ko kuma la Allah irin lokaci irin namu da muke rayuwa yanzu, wanda a yanzu dai ba za ka ce ga inda bawa yake ba, daidai dai ana cewa wai ga wasu bayi ne, amma za ka yi mamakin waɗannan bayin sai ga duk bayin ba namiji sai mace, sai a ce wai ƙwarƙwara ce, to kaga in ba namiji sai mace to ta yana ka samu bawa, kaga wannan abin zai baka mamaki. A irin wannan lokacin da bawan da wuya a ce ga bawa, kaga shi ma zai ɗau hukuncin rashin bawa ɗin. To idan ya zama mutum bai samu bawa ba ko ba kuɗin da zai sai bawa, to sai Allah ce fa siyamu shahrayni mutatabi'aini, to kafara shi ne sai mutum ya azumci watanni guda biyu mutatabi'aini la yataara bainahuma kenan, watannin a jere ba za a ci abinci a tsakanin su ba, mutum zai jera su tun daga farko har ƙarshe. Da yawa za ka ji mutane suna cewa azumin kwana 60, babu inda Allah ya ce azumin kwana 60, shahrayni ne mutatabi'aini, domin wata yana iya zama kwana 29, zai iya yi wa azumi ya zama azumi 58, zai iya yi wa ya zama 59, kuma zai iya yi wa zama 60 ɗin, zai yi su ne a jere ba tare da ya yanke tsakaninsu ba. Idan da zai ci abinci a tsakaninsu ya raba azumin, misali ya yi 30 sai ya ce bari na huta, sai ya huta kwana ɗaya ba tare da wani uzuri na rashin lafiya ba, ko uzuri kamar na mace mai haila ko mace mai nifasi, da mutum zai haka ya rusa azumin baki ɗaya sai ya sake samu, ya rusa shi baki ɗaya, da haka dole a yi su a jere ba tare da an raba su ba. Sai Ubangiji Ta'ala ya ce taubatan minallah, wannan wata falla ce ta Allah subhanahu wataala mai bayi, a kisa na kuskure idan mutum ya wannan to ya samu tuba daga Allah subhanahu wataala. Sai Allah ya ce wa kana Allahu aliman, haƙiƙa Allah ta'ala ya kasance masani ne mai cikakken sani, babu abin da yake ɓuya ga barin ilimin Allah, babu abin da yake fake wa Allah ko ya ɓuya ga barin sanin Allah subhanahu wataala. Hakiman kuma Allah gwani ne mai hikima cikin mulkinsa da al'amuransa da shari'arsa, shi yasa yana cikin hikima ɗin ta Allah subhanahu wataala ya sanya kafara ɗin ta zama haka. Daga cikin hikimomi na Allah subhanahu wataala da ya sanya kafara, kamar yadda muka faɗa, akwai ƙarfafan zukatan wanda aka kashe musu ɗan uwa ɗin, shi yasa Ubangiji Ta'ala ya ce a ba su diya subhanahu wataala. Sannan kuma ita ma kafara a hikima ta Allah, sai Ubangiji Ta'ala a wajen kafara ɗin sai ce fataharu raqabatin mu'mina, a yanta bawa ko baiwa mu'mina, saboda wanda ka kashe ɗin saman mene yana rayuwa, yanzu kashe shi da kai ka rasar da shi, to sai Allah Ta'ala sai sanya kafara ɗin take da nasaba da aikin da ka aikata, aka ce ka ɗanta bawa ko baiwa, domin shi bawa ko baiwa su kuma ai uwa da su ne, uwa babu su, saboda yana cikin me, yana cikin bauta ta wani Allah, ba shi da ƴanci nasa, ba shi da bai ga dama ya abin da ya ga dama ba, ta wani ɓangaren shi mutum ne amma ta wani ɓangaren shi dukiya ne. Sai Allah ya ce a ƴanta shi, sai ya zama wannan ƴanta shin da kai uwa samar da shi kai da babu shi, saboda yanzu ka ba cikakken ƴanci, ya zama cikakken ɗa, ya zama a matsayin mutum, ka dubo ta hikima irin ta Allah subhanahu wataala. kaga sai zama kafara ita ne da saboda irin laifin da mutum ya aikata. Ina fata an fahimta. Idan mutum bai samu bayyana da hikima ta Allah sai ka ce to yi azumi watanni guda biyu a jere. To me munasabar azumin idan ba a sami yanci ba, me munasabar da kisa na kuskure? Sai malamin ka ce saboda shi kuma a lokacin da mutum ainihin baya azumi yana cikin bauta ta sha'awa-sha'awa da son zuciya, wanda kila lokacin da ba azumi ba ne sha'awa sha'awa-sha'awa na saba Allah suna jan mutum zai iya zuwa ya afka jina zai iya kaza zai iya kaza, kaga wannan ita ma ta bauta ce. To sai Allah ta'ala ya umarci da ayi azumi, wanda cikin azumi din akwai yayi waccan bauta din da ni kauya da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai, kaga shi ma dai ya zama uwa wani ɗan taranka kai daga bauta kada da cikakken yanci na ka wanda zai bauta Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai. To kaga yana cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da ya shar'anta cewa kafara ya zama ɗan tabawa ko ɗan tabawa. Sannan kuma yana cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala ya zama aƙila su ne wanda za su biya diya din. Saboda ne, saboda idan aƙila ne suka biya diya din suka ji raɗaɗi na abin da ya fita a gare su na dukiya, to insha Allah za su kame hannunka ba za ka ƙara kiran kuskure ba. Yanzu ko muda a ce kashe-kashen da ake a biya yaro mota ko a biya yaro adadin sahu ko a biya yaro mashin ko mutum ya biyo one way ko makamantar wani, duk wannan hanyoyin da ake ta kashe mutane a ƙasar nan ko in ce a garin nan. To muƙaddara kisan kuskuren ne, da a ce ana biyan diya ɗin kana ji akwai gida nawa ne wanda idan a dangin na aka ce an karɓi miliyan 60 ba za su girgiza ba? Ɗaya-ɗaya ne gidan da ya karɓi adadin wannan diya ɗin za su ƙara biya ɗan ƙanƙanin yaro mashin ya zo kashe wani balle su ba shi mota? Ɗaya-ɗaya ne gidan da ba na jin akwai gidan da za a ce ɗan gidan ya biyo wani ya kashe wani an karɓi an ce su haɗu miliyan 70 su ƙara barin su biyo wani ɗari ma ko yanzu riyar rai ko miliyan 120 wani gida ne kake yi za ka miliyan 120 su ƙara bai yaro a daidai sau ɗan shekara 13 yanzu ya kashe saboda kawai an gaba a karɓar diyar kowa sai a ba shi komai sai ya kashe duk wanda ya ga dama kawai gaba da ya san babu abin da za a yi ko babu abin da za a karɓa. Za ka har a gwamnatance aka kashe mutum abin da ake iya yi sai shugaba ya zo ko gwamna ko ciyaman ko a turo circi sai a zo sai a musu gaisuwa sai a aje musu buhun shinkafa guda biyu sai a ba su 100,000 shi kenan an sallame su. Su da za a biya miliyan 100 ko an ba su 100,000 an sallame su, kuma sai an ɗora social media ma gwamna ya zo gaisuwa bayan ya raba su da ɗan uwansu. To kaga yana cikin hikima ta Allah subhanahu wa ta'ala da aka ce wajen biyan diya ɗin zama aƙila da su biya diya saboda zama an kame hannayen mutane gabarin kashe rayuka, saboda kashe rayuka ɗin abu ne mai girma a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Bayan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin hukunce-hukunce na abin da ya shafi kisa na kuskure, to sai kuma Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi tahdidi na riko mai tsanani da wa'idi matsananci ga wanda ya zancewa babban zanibi a gurin Allah shi ne kashe mumini da ganga. Laifin da ya zama bayan shirka da Allah subhanahu wa ta'ala to babu wani laifi da yake da girman laifi a gurin Allah kamar sa, shi ne kashe rai na mumini. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wannan a cikin suratul Furqan da Allah yake cewa allazina la ya'buduna ma'a Allahi ilahan akhara ليت ولا يرسلنا نفسا التي رمى الله الا بالحق ما يشرك ده الله سي الله تعالى يي magana ta me magana ta kisan kai da a nuna ma cewa kisan kai banda shirka da Allah babu laifin da ya kai girma a gurin Allah kamar sa. Haka nan zaka ga cikin an'am da Allah ya kulta alau atul ma harrama rabbukum alaikum alla tujiku bihi shay'a, kaga ga wasi Allah cewa la taftun nafsa allati harrama Allah illa bilhaqi zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qiluna, kaga shi ma bayan shirka da Allah a girman laifi sai Ubangiji ta'ala ya kawo magana kisan kai. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace awwalu ma yuqda bainan nas yawmal qiyamati fid dima'i, saboda girman zubar da jini da girman rasa rai manzon Allah yace farkon abin da Allah zai fara hukunci akan sa ranar kiyama shine maganar jini. Wannan kuma baya karo da hadisi Abu Huraira da aka ce awwalu ma yahsab bi yawmil qiyamati as-salah, abin da ya shafi ayyuka na ibada abin da Ubangiji Ta'ala zai fara tambaya shine sallah, amma abin da ya shafi haƙoƙi to abin da Allah zai fara mutiya kai shine haƙƙi na jini. Kisa kisa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yazalu al-mu'min mu'niqan salihan ma lam yusab daman harama, manzon Allah ce mu'mini bai gushe ba mu'niqan salihan, yana gaggawa babu wani ma'ana ba nauyi a kansa. Kaga da wanda ya dauko kaya da wanda bai dauko kaya ba a tafiyawa zai kusauri, bi ma'ana bai dau wani nauyi a kansa ba shine mu'niqan, yana gaggawa ba wani nauyi tare da shi. Salihan yana nagartacce, manzala ce malam yusab daman haraman, matukar bai zubar da jini na haram ba, matukar bai kashe wani ba. Manzala ce faisa asaba daman haraman ballaja ai akala, manzala ce amma idan ya zubar da jini na haram to wannan yayi nauyi, tafiyarsa ba ta yi masa sauri ba, ya afka cikin hadari, hadarin da babu wanda ya san irin sai Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ce zawalu dunya awari inda Allah min qatil rajulin muslimin, a tafi da duniya baki daya shi yafi sauki a gurin Allah akan kashe rai na musulmi. Isa Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa da mutanen Sana'a za su hadu baki daya da kashe rai guda daya, ce wallahi sai na kashe su. Wannan ke nuna ma girman rai a gurin Allah subhanahu wataala. To shi yasa manzala sai biyo shi da magana ta kashe rai na mumini idan ya zama da ganganci mutum ya yi shi. Allah ya nuna ma irin wa'idin da yake ciki da irin musibar da take kan wanda ya kashe mumini da ganga. Allah ta'ala yake wa man yaqtul mu'minan, wanda ya kashe mumini muta'ammidan da ganga ba da kuskure ba da ganganci yana sare yanzu ya kashe mumini, Ubangiji Ta'ala sai fara faɗar sakamakon sa na farko. Allah ta'ala yake fadza'uhu jahannam, sakamakon sa shine wutar jahannam. Wuta da Allah ya tattala ta jahannama nan ne makomarsa, kuma Allah ya ce khalidan fiha, khalidan fiha ba zai dade a cikin ta. To kuma Ubangiji Ta'ala bai kyale shi a nan ba, kuma sai Allah ya kara masa sunan narkon kan wannan narkon. Ubangiji Ta'ala kuma yace a wa ghadiba Allahu alayhi, Allah Ta'ala kuma zai fishi da shi, sannan kuma Allah bai kyale shi ba, kuma yace wala ana, kuma Allah zai lanci shi. Sannan Allah ya kara mana tanadin wata azaba mai girma, yace wa addalahu azaban azima, kuma Allah Ta'ala ya tanadar masa wata azaba aziman, azaba mai girma. Shi sa ya kawo azaba din bin takir, aka kata bin takir. Shi sa Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, kamar yadda Imam al-Bukhari ya fitar da ruwaya daga Sayyid ibn Jubair Allah ya kara alayhi rahmatullahi, yake cewa mutanen Kufa sun yi sabani dangane da kisa na ganganci, cewa idan mutum yayi kisa da gangan Allahu min taubatin zai tuba Allah ya karbi tubansa. Wasu suna gani babu tuba saboda wannan aya din wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa addalahu adhaban 'azima. Wasu mulka ce a'a Allah ta'ala zai karbi tubansa, yace sai na hau abun hawa na tafi gurin Abdullahi dan Abbas tarjumanu dhikr kenan, naje na tambaye shi. Sai Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace nazarat hadhihi al-aya, yace wannan ayat ta sauka wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha, yace hiya akhiru ma nazala wa ma nafakata hashi, yace ita ce karshen abin da ya sauka babu abin da ya shafe ta, yana nufin ta furqan bata shafe ta ba, da ka ta furqan ta nuna cewa akwai magana ci ba, yace to wannan ce karshen sauka data wacce bata shafe ta ba. A wata ruwaya din Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda yace ta furqan alladhi la ya'una illa ma Allah ilahan akara, yace wannan nazalati ahli shirki, yace ta sauka ne ga mushrikai su wake nufi, amma ba musulmin da ya kashe mumini da gangan ba, kamar yadda Imam Abu Dauda ya fitar da ruwaya din. A wata ruwaya din Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda, a wata ruwaya din yana ganin cewa mutumin da ya kashe musulmi da ganga, dan wani yazo ya tambaye shi yace mutum da ya kashe wani mutumin da ganga, kamar yadda ruwa take cikin sunan Imam Ahmad da cikin sunan Nasa'i da sunan Ibn Majah, wanda shi Nasir bin Albani ya inganta ruwaya din. To an zo an tambaya Abdullahi dan Abbas, haka ce mutum ne ya kashe mutum da gangan, ya kake gani? Sai Abdullahi dan Abbas sai karanto wannan aya din, yace hakika shine karshen abin da ya sauka, yace wani abu da ya shafe ta ba har Allah ya karbi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kuma wa ma nazala wahyu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yace a bayan kuma manzon Allah babu wani wahayi da zai sauka tunda a zamanin manzon Allah ba a shafe ta ba. Abdullahi dan Abbas sai aka ce da shi, ara'aita in taba wa amana wa amila salihan, ya kake gani da zai tube imani ya aiki na gari? Kaga wanda yayin wannan tambayar yana ishara zuwa ga Furqan, tunda a Furqan da Allah yake Allah ce illa man taba wa amana wa amila amalan salihan walaika yubaddilullahu sayyi'ati hasanat. Sai ga Abdullahi da ban ce, ya kake gani idan da zai tube imani kuma ya aiki na gari? Sai Abdullahi dan sannan ya shirya, sai Abdullahi da Abbas yace wa anna lahu tauba. Abdullahi da Abbas yace ta yaya yake da wani hanyar tuba? Yace naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sakiratu ummuhu rajulun qatala rajulan muta'ammidan yaji'u yawmal qiyamati akidan qatala bi yaminihi aw yasari, yace naji manzon Allah yace mahaifiyarsa ta yi wabunsa, mutumin da ya kashe wani mutumin zai ruko shi ya zo da shi a ran alkiyama gaban Allah, yana rike da shi da hannun damansa ko a hannun hagunsa, yana rike da kansa da hannun damansa ko hannun hagunsa, jijiyar tana zubar da jini a gaban al'arshi, yana cewa ya ubangiji tambayi bawanka me yasa ya kashe ni? Abdullahi da Abbas yana gani kenan idan mutum ya kashe wani mutumin da gangan, Abdullahi da Abbas abin da ya tafi akai ba zai tuba ba, ko da ya tuba Allah ba zai karbi tubansa ba, kawai dan wuta ne ubangiji ta'ala zai ta'azartar da shi. Isa a yake ke ganin cewa dukkan wani, kamar yadda zuwa hadisin Muawiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wani zunubi Allah ya kusa gafarta shi sai mutumin da ya mutu kafiri ko mutumin da ainihin ya kashe mumini da ganga, kamar yadda Imam Nasa'i ya fitar da ruwaya. Wannan shine ra'ayin Abdullahi dan Abbas, cewa duk wanda ya kashe mumini da gangan to ba shi da wani tuba a kansa. Samanin shi sabanin abin da jumhurin malamai suke kai, jumhurin malamai salaful umma wa kalafaha sun tafi kan sabanin ra'ayin Abdullahi dan Abbas, kusan ma ba wannan ni dai ban ga wani mai wannan ra'ayin ban ba Abdullahi dan Abbas, cewa Allah ba zai karbi tuban wanda ya kashe mumini da gangan ba. A jumhurin malamai suna gani idan mai kisa din ya tuba tsakaninsa da Allah, ya mai da al'amari zuwa ga Allah, ya kaskantar da kai ga Allah, ya yi ayyuka na gari, to Allah zai yafe mara munanan ayyukansa ma su koma kyawawa, kamar yadda Al-Qur'an ta nuna. Kaga Allah da yake allazina la ya'buduna ma'a Allahi ilahan akara wa la yaqtuluna nafsan allati harrama Allahu illa bilhaqq wa la yazluna wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'ab lahu al'adab yawm al-qiyamati wa yaqulu fihi ma'ana sallati illa man taba wa amana wa amila amalan salihan ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanati. Ubangiji ta'ala yace sai wanda ya tuba an abu cikin san kai a ciki, Allah yace sai wanda ya tuba yayi imani yayi aiki nagari, to wannan Allah yana ma musanya munanan aikin su koma kyawawa. A sannan kuma suka ce kuma gashi ubangiji ta lace qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi innallaha yaghfiru dhunuba jami'a. To ubangiji ta lace gaya bayina kar ku yanke tsammani daga rahmar Allah, la taqnatu min rahmatillahi, kuma a gaba sai yace innallaha yaghfiru dhunuba, lafazin yaghfiru dhunuba adh-dhunuba anan listigraq al-jins bi ma'ana dhunubi, kuma sai Allah ya ƙara cewa jami'an baki daya, wanda kuma kisan kai yana cikin zunubi. Kaga wannan ma na nuna cewa duk wani laifi da bawaye idan ya tuba ubangiji ta'ala zai gafarta masa. Sannan kuma ka ce ai shirka ta fi kisa girman laifi a gurin Allah, to ko shirka ce mutum yake in ya tuba kan ya mutu Allah zai yafe ko ba zai yafe masa ba? Zai yafe masa. kuma ubangi ta'ala ce inna la lafir an yusharaka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha'u, wanda kuma kisan kai na cikin ma duna zalika ne, tunda kisan kai bai kai shirka ba da Allah subhanahu wa ta'ala. Sai ce to wa'annan umuman ayoyin suna nuna cewa kenan har kisan kai Allah ta'ala yana gafarta shi. To wata ila mutum ya ce to ya zami da nan Allah ce kalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما ولذي ايش يا زامي ده wannan abu huraira Allah ya kara masa yadda da jama'a da yawar cikin magabata wanda shine kuma irin qaulin ibnu qayyim alayhi rahmatullahi suka ce ma'ana wannan ne sakamakon sa da Allah zai masa sakamakon wanda kace mumini da gangan to wannan shine sakamakon sa inda Allah zai masa sakamakon. Kamar da Ibn al-Qayyim yake faɗa, mutum zai iya aikata wani laifi daga sakamakonsa kaza, amma samu mani min al-mawani da zai hana a yi masa sakamakon. Sai ce domin ambaton sakamako kuma baya lazamta a ɗora masa sakamakon. Idan da za a yi masa sakamakon, to wannan ne sakamakonsa. To amma zai iya yana da wani abu na ayyuka nagari da su kuma za su hana a yi masa wancan sakamakon. Yanzu duk mutumin da yake da aƙida da tauhidi ko yayi kisa, ai yana da mani da zai hana da goma a wuta, shine mai imanin sa da musuluncinsa. Tunda kana da hadisai da yawa da manzo Allah ya nassanta cewa duk mutumin da yake da imani ko da misalin ƙwayar zarra ne zai shiga ina, zai shiga aljanna. Aje ga ko da yake san kai kenan za a fito da shi. Kaga yanzu an samu mani da zai hana shi da goma a cikin wuta. Me mani din? Shine imanin sa. Dan da cikin abubuwan da suke hanawa a yi mutum wani sakamako ko ya cin sakamakon akwai tuba. Shi yasa a Qur'an Allah ce illa man taba, akwai mai akwai addu'a bayin Allah ɗan uwanka musulmi, akwai ayyuka nagari. Wataƙila mutum yana da wani gangame man aiki da girman ladan wannan aiki ya ma girman laifin kisanka. Yanzu misali idan mutum yana kafirci ko kisa yana kafirci, in ya musulunta ko wannan laifin, saboda yanzu ya yi wani aikin da girman ladan aikin ya fi wancan laifin. Shi yasa manzo Allah ce alayhi salamu yahdimu ma qablahu. Ka duba Haɗib bin Abi Balta'a, Allah ya ƙara maka yadda. Haɗib bin Abi Balta'a laifin da ya ƙayyada kisa ne. Annabi zai tura rundunar yaƙi ka tura ashirin manzon Allah. Amma saboda yana da wani gagarumin aiki da girman ladan aikin ya fi wancan laifin girma, manzon Allah da ya ce da Umar innahu shahida Badar, ya ce la'alla Allah ta'ala ala ahli Badar wa qala i'malu ma shi'tum wa qad kafartu lakum. To kaga jaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa lanahu, wannan ne sakamakon sa da za a yi masa sakamakon. To amma wata kira a samu mani min al-mawani ɗaya daga cikin ababen da muka lissa ba, ko kuma ceto na mai ceto manzon Allah ko wanda zai ceto ko kuma shafatu rabbul alamin, kuma ko ba komai dai in dai da imani ya mutu to imanin zai cece shi ba zai dawo ba a cikin wutar ba. Wani kuma zai iya cewa to ai haƙƙinsa ne, ya za a ce za a tuba, ai shi kisan kai haƙƙi ne na wanda ya kashe da iyalansa, wanda kuma da haɗuwar kan malamai babu saɓani, haƙƙin wani Allah baya yafewa. Malamai suka ce na'am, haƙƙin wani Allah baya yafewa. Da haka a ran alƙiyama Allah a falalarsa sai ya baka falala saboda wani abu da kai nagari na aiki, sai Allah ya kyale ka shi kuma Allah sai ya biya shi a taskarsa. Ba shi kenan ba, amma cikakken adalci kenan ko ba a zalunci shi ba. Kuma abinda zai ƙara ƙarfafa cewa wanda ya kisan kai ya tuba Allah yana karɓarsa, in ya tuba na gartaccen tuba, shine hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, hadisin wani mutum daga cikin Banu Isra'ila, wanda hadisi yana cikin Sahihaini, wanda ya kashe mutane guda 99. Na san duk kun karanta hadisi a Riyadus Salihin cikin babu tauba, hadisi ne da Bukhari ya fi da shi, Muslim ya fitar da shi. Ya je ya sami Ar-Rahib, irin mutanen ke rudan mutane kullum za a gaishe a masallaci, wanda kila yayi rigarsa aljihu gaba aljihu ba yana tare da rawani, ko kuna gani malami ne dewa masala zamtar masallaci ba ta neman ilimi dewan su fa za ga ba su da ilimi, irin wannan suna rudan mutane ya dauka masu ilimi sai da gurin sai tambaye shi to na kace mutum 99 wa alli min tawbati in la tuba Allah zai karbe ni, sai ta afa mutum 99 in ka tuba Allah ba zai karbe ka ba, sai ya cika shi ya zama nauke na ya zama 100. Malamin da ce da mai ilimi ne
ko Allah ba zai karbi tubarsa ba shi dai ko kace da ran sai ce Allah zai yafe ma domin kai ka san kace ba tuba wallahi sai ya kashe ka kai ma ba ci gaba zai ba me yasa ba a so mutum yake tsammanin samun rahmar Allah dan ba zai daina saba Allah ba kana jin cewa ai dama ba za a yi ma rahama ba to me zai tsaya da kai kama saboda rahim ne ba alim bane zaka sai aka gaya ma ga wani malami can alim mana wanda malami ne da ilimi da ya je tambaye sai ce man yahulu bainaka wa bainat tauba sai ce wa zai tsare tsakaninka da tuba yace amma wannan garin da kake ciki garin mutanen banza ne ka bar shi ka tafi gari kaza garin mutanen kirki ne kaga yasa ake son zamantakewa da mutanen azumi sai ka je ka tuba a can Allah zai karɓi tubanka manzo Allah ya bamu labari ce ya tubu kan hanya sai Allah ya karɓi ranka sai kuma Allah ya turo mala'ikun rahama suka zo ɗauka suka ce ai ya to ne yana mai tuba mukbilan ilallahi subhanahu wa ta'ala ya fuskanto Allah ne yana mai tuba wanda ke yana ma faɗin rahamar Allah ta fi azabarsa bai fa tuban ba a hanya yake zai tafi tuba mala'iku azabar suka ce a'a ai bai aikata alkhairi ba da haka namu ne sai Allah ya turo wani mala'ikan kuma a tura ta mutum ya musu hukunci zaka ce to a sai ce to a auna idan ya fulli garin da ya baro ya fi kusa da shi garin mutanen banza kenan ko to mala'ikun azaba sai su dauka idan ya fi kusa da garin da za shi garin mutanen kirki to mala'ikun rahama sai su dauka ana auna shi ga ya fi kusa da bai fadi ya tuba ba da niyyar tuba ya to sai ga ya fi kusa da garin da zai tafin sai mala'ikun rahama su dauke shi a wata ruwayar ma Allah ne ya umarni wannan garin ya matsa wancan garin ya matsu saboda rahmar Allah sai malamai suka ce idan a banu isra'ila wanda suke da israr wal aglal mutum ya kashe mutum ɗari zai iya tuba ina ga al'ummar manzo Allah duk wannan israr da aglal ɗin Allah ya cire mata ai min babin aula idan wanda cikin al'ummar manzon Allah ya yi kisa ya zama an yafe masa ina fata an gane dan haka wannan ra'ayin na jumhurin malamai ko shakka babu shine ra'ayi wanda yafi ba wallahi fi da mutum zai ya tuba tuba na gaskiya taubatan nasuha ba ce ubangiji ta'ala sai ya karbo wannan tuban nasa saboda fa'in rahmar Allah ta yaro shi fushin Allah subhanahu wa ta'ala abu na ƙarshe da zan ce wanda yake san kai da gangan kisan kai na zalunci to iyalansa suna ɗayan abubuwa guda uku ko dai a ba su shi su kashe wa man qutila mazluman faqad ja'alna li walihi sultanan falaysa li qatl innahu kana mansura ko kuma tiyafi sai a ba su diya ko kuma tiyafi baki da haka duk wanda suka zaba shi ne abin da za a yi ko dai ai kawat ko su karbi diya in diya za a ba su to anan ba ruwan akila wanda yake san shi kadai zai biya dan baki nan kuskure bane a dukiyar sa za a iya ko kuma shi yafe masa to inda malamin shi ya sabani to idan aka yafe mar ko wanda yake san ganganci shi ma akwai kaffara akan sa ko ba kaffara wasu malaman suka ce akwai kaffara in ne yake san kuskure zai kaffara suka ce amin bai da wala mai san ganganci wasu suka ce a'a babu kaffara akan sa domin girman laifin kisan kai na ganganci girman laifin a gurin Allah ma ya wuce Allah ya sa maka kafara Allah bai sa maka kafara ba kuma wannan kaulin shi yafi domin da kafara da haddi da diya ba sa tabbata ta hanyar kiyasi dole sai an samu nasi daga Allah ko manzon Allah ku duba ko a wajen rantsuwa idan mutum ya rantsa yace wallahi zan yi kaza sai dan bai aikata ba ko wallahi ba zan ba sai ya aikata akwai kafara akan sa ko babu akwai amma rantsuwa da ganga akan ƙarya akwai kafara ko sunanta ba yamin gamus saboda girman laifin ta ya wuce Allah ya samu ta kafara naka magana mafi inganci kisa na ganganci mutum ya kashe mumini da gangan babu kafara akan sa dayan wayancin abubuwan su ne abin da zai ubangi ta'ala ya tsare mu da ya kashe rayukan musulmi Allah ta'ala ya tsare rayukan musulmi a duk inda su Allah ta'ala ya bamu lafiya da zama lafiya hali da muke cikin wannan kasa Allah ka sani Allah ta'ala ka yayi mana gunci da muke ciki Allah ka yayi mana tsadar rayuwa Allah ka yayi mana Allah ta'ala ka bamu amince zama lafiya Allah kare rayukan bayinka musulmi, Allah ta'ala ka ba mu yalwa arziki, Allah ka dare mu cikin amincin mu, Allah ka ba mu cikakken abinci, ka ba mu damene mai albarka, Allah karbi ibadun mu, Allah karba azumin mu, Allah ya amsa mana duniyar da muke cikin azumi din, Allah ya sa mu da shi yantattun bayan Allah cikin wannan azumi marasa lafiya, mu Allah ka ba su lafiya, masu bukatu na kai baki ya Allah ya biya mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wallahu a'lam, walhamdulillah.